بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar asabar 17 ga watan zulqa'ada shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 25 ga watan mayu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 68 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin as-sunna wallafar al-imam Abu Bakar Ahmad ibn Amr ibn Abi Asim rahmatullahi alayhi ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 270 afwan da 87 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan littafi nashi na as-sunna dai ne daga cikin littafai wanda suke matsayin wato tushen bayani da ake dauko aqida ahlus-sunna wal jamaa aqidar wato musulman farko wadanda Allah madaukin sarki ya shaida game da nagartar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaida game da nagartar zamanin su kuma da yake cikin hadisi ingantattu muna cikin babuka da mallan yake mana magana akan zikrul khawariji wal amri bi qitalihi ambatan khawarija wato yan tawayi masu fita daga tsarin musulunci da tsarin shugabanci masu kafirta musulmai da kuma umarnin da aka yi akan cewa lalle a kashe su zamu tashi lambar tarjuma ta 940 inda mallan yace haddathana Abu Bakrin qala haddathana Ali ibn Mushirin an Shaybani an Yasir ibn Amrin qala sa'altu Sahal ibn Hunayfin هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر هؤلاء الخوارج الحديث wannan hadisi mallan ya karbo shi daga Abu Bakar ibn Abi Shayba malamin sa da yake karba hadisi da yawa daga gare shi ta hanyar babban malami cikin malaman Kufa Ali ibn Mushir al-Qurashi Abu al-Hasan ɗaya daga cikin rijalul jama'a daga Shaybani wato Abu Ishaq al-Shaybani daga Yasir ibn Amr Yasir yace sa'altu Sahal ibn Hunayf jina ambaci wannan sunan da kuskure nace Hanif Sahal ibn Hunayf ne Sahal ibn Hunayf ibn Wahid al-Ausi ɗaya daga cikin manyan malamai cikin sahabbai cikin al-Ansar ya je Badar da dukkanin yaƙe-yaƙen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗanda suka tabbata ranar Uhudu ba su gudu ba ya dinga harbi yana tara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da kibau ɗin shi suka kare annabi yace musu yake ce ma sauran sahabbai ku bai wa sahalu kibiya fa innahu sahalun ya rasu shekara ta 38 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin da suka je yakin rigingimin Siffin tare da sayyidina Ali radiyallahu anhu to shine yake cewa an tambaye shi shin ka ji wata magana game da waɗannan khawarij ne ya cikin da suka yaki khawarij a Nahrawan ka ji wata magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da su yace qala sami'tuhu yace naji annabi na faɗan magana game da su wa ashara nahwal mashriq yayi nuni zuwa ga gabas wato inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yace daga nan annabi yace yakhruju minhu qaumun wasu mutane za su fito ta wannan bangaren yaqra'una alqur'ana bi alsinatihim suna karanta alqur'ani da harsunansu la ya'du taraqihim baya wuce makogoron su kashin makogoro dinnan a wata riwaya ya zo da karin wala ta'ihi qulubuhum zakatan su ba sa fahimta alqur'ani nabi yace yamruquna min ad-din suna ficewa daga addini kama yamruqu sahmu min ar-ramiya kamar yadda kibiya take fita daga bakatta a cikin riwaya cikin kiyaye annabi yace sai mai kibiyan ya duba ba zai ga wani alama ba wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne sananne mashuhuri game da hadisai na bayani akan khawarij za mu ji riwaya da suke da alaka da shi al-Imam an-Nawawi yake cewa ma'anar shi wato waɗannan mutanen ba su da wani rabo innahum qaumun laysa lahum hazzun min al-Qur'ani illa mururuhu ala alsinatihim ba su da rabo game da alqur'ani in banda gudanuwarsa a cikin makogoron su da suke amfani da vocal system din su abin nan me ake ce musu abubuwan magana su handa da ganda da makogoro da sauransu, kamar da dai aka sani amfani da su da suke wajen karanta tilawa Qur'ani shine kadai rabon su, baya shiga fala yasilu ila qulubihim, baya zuwa zukatan su. Yace wa huwal matlub, Qur'ani ya shiga zuciya ya mata tasiri ta yi tadabburin sa ta yi aiki da shi, shine abin nema, ba mujarradin karanta shi akan harshe ba, saboda sun yi asara abin da suke nema. To gashi aka ce suna fita daga musulunci, suna ficewa daga musulunci, shin ficewarsu daga musuluncin nan sun zama kafirai kenan kai tsaye ko yaya? Wannan muhallin sabani ne tsakanin malamai. Bari mu ji daga Imamun Nawawi wasu maganganu da ya haka ito a takeice kwarai game da wannan masala. Idan ka koma cikin Sahih Muslim, a cikin Kitabuz Zakati, wannan sharhin Muslim na Nawawi ne mujalladi na 4, zaka ga a cikin Kitabuz Zakat Imam Muslim ya tattara hadisan nan da yawa da suke magana akan khawarija. A cikin Kitabuz Zakat kuma a inda yake magana akan wancan Zulkhuisra, za mu zo mu ji da yace Annabi bai adalci wajen raba abubuwa. To daga ne ya fara kawo hadisan Nawawi ya musu babi da babu zikirul khawarij wa sifatihim, da kuma wasu babuka da yawa, hadisai ne da yawa a wajen ya ambata waɗanda dukkaninsu za mu ji wasu irinsu a nan. To a nan ne da Imamun Muslim Nawawi yake magana, sai ya kawo maganganun malamai game da kafircin khawarija, shin za a yi ɗauki wannan zahirin lafazin cewa ya murƙuna min al-islam a ce kafirai ne? Idan kai haka to kai ma ka irin aikin su kenan, shine kawai ka hadisi ya gudana kawai ta kan harshen ka, baka fahimce shi ba. Irin aikin da suke na kafirta musulmai shi ma kai ma shi kake, saboda haka bari ka ji abin da malamai suke faɗa. Nawawi yake cewa qala al-qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, al-qadi Iyad a cikin al-mu'lim kenan, ikmalul mu'lim, yace qala al-maziri, maziri ya faɗa shi kuma kenan a cikin mu'lim, wato ɗaukowa kenan. Al-maziri ya yi sharhin Muslim, qadi Iyad ya zo ya rere sharhin shi. Nawawi da ya zo daga bayansu shine ya ɗauko daga al-qadi, ya ce qadi ya ce al-maziri ya ce ikhtalafal ulama'u fi takfiril khawarij, malamai sun yi saɓani game da kafirtar khawarija, ɗan ƙalaƙatu da ɗan boko haram da ire-irensu. Qala ya ce wa qad kadat hadhihi al-mas'ala takunu ashadda ishkalan min sa'iril masail, wannan mas'alar ta waye gari ta zama tana da matsala fiye da sauran mas'alolin ilimi da ka sani, tana cikin mas'aloli masu matsala sosai. Ya ce wala qad ra'aytu abul ma'ali, na ga malam al-imam ibn al-juwayni qadara giba il qayra gaba ilayhi al-faqih abdul haq, al-imam abdul haq ya so ya jashi izuwa ga rahimahumullahu ta'ala fil kalami alaiha, ya so su tattauna akan mas'ala. Farahaba lahu, sai shi ya nuna ya ji tsoro baya son yin magana. Farahaba lahu zalika, yana mishiya matsala tana da rikici ba. Wa atazara, ya bada uzuri bi annal ghalata fiha yas'ubu mawqifu, yace idan ka je ka tattauna akan mas'alar kai kuskure, to matsayin da zaka samu kanka a ciki yana da matsala. Saboda mene? Li anna idkhala kafirin fil milla wa ikhraj muslimin minha azimun fid din, ka shigar da wani kafiri cikin musulunci ko ka fitar da wani musulmi daga cikin musulunci, duka wannan abubuwa ne masu girma. Da maganarka wani kafiri ka ce musulmi ne, ko da maganarka wani musulmi ka ce kafiri ne, ya zama kuma a wurin Allah ba haka bane a duka biyun, yace wannan magana da hadari, matsayinta mai girma ne, ka kafirta musulmi ko ka musuluntar da kafiri, ko mun gane? Zaka ka ji wannan manyan malamai suna jin tsoron yin magana akai, don mutane kuma yanzu su ba sa ganin wani abu mai wahala a cikin haka, cewa wani kafiri ne, ko kuma kafiri su ce ai ya ma dan aljanna ne ma. Kafirai da yawa wanda za su mutu sai musulmai su ce ai za su shiga aljanna, ko kuma musulmai da yawa waɗanda kawai wani musulmi zai yi jur'a kawai ce kafirai ne. Su ko waɗannan malamai suka ce magana ce mai nauyi. Wa qad taraba fiha qawlul qadi Abubakar al-Baqillani, yace al-Baqillani yayi maganganu masu rawa kafa, wata rana yace kafirai ne, wata rana yace musulmai ne, ya kasa tsayawa akan hukunci guda daya, yace wa nahi ka bihi fi ilmi al-usuli, kaga dai ba karaman malami bane a fannin usuli. Wa ashara ibn al-Baqillani ila annaha min al-mu'awisat, yayi ishara akan cewa matsala ce mai sarkakiya. Li anna al-qawma lam yasrahu bil kufri, saboda su khawarija ba su furta kafirci. Wa inna ma qalu aqwalan tuaddi ilayhi, amma suna faɗan maganganun da ka iya kai su ga kafirci, shi yasa aka tambaye sayyidina Ali shi ma yake cewa ai kafircin suke gujewa za a kafirta sai ya ce a kafirci suke gujewa to irin maganganun su kenan yace to ga sanan dai dogon magana ce a cikin juzu'i na nawa na ce na 7 mujalladi na 8 juzu'i na 7 mujalladi na 4 juzu'i na 7 daga shafi na 140 a wannan nuska ta ta ina ce ma wannan nuska Darul Ghadi al-Jadid sun buga ta shekara ta 2008 Darul Ghadi al-Jadid ta kasar Egypt kenan to kaji wannan magana da al-Imam al-Maziri ya fada anan game da sha'anin su saboda kafirta su ba magana ce mai sauki da kawai za a yi ba wanda kawai mutum zai bugi kirji ya kafirta su duka to wannan kenan sai magana da yayi akan a yake su bari mu batta sai yazo ya fade ta sai mu ƙara jin abin da zai fada shi nawawi din malai sake cewa wa haddathana abubakarin saboda haka ba a kafirta su ga baki daya sai an tantance sai an yi musu abin nan wato an tsaye musu da hujja domin bayan kafirta su kuma sai magana ya kasu ana iya a yake su ko da sanan a matsayin musulmi faqatil lati tabghihata tafi'a ila amrillah zamu zo mu ji wannan kadan shi ma a gaba insha Allah malam ya sake cewa wa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana yazid ibn harun an al-awwam ibn haushab haddathana abu ishaq shaybani an yasir ibn amr da wancan isnadin ne da irin shi an sahal ibn hunayf an annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace yatihu qaumun min qibali al-mashriqi wasu mutane a gabashin duniya shine iraki din kenan yatihu za su shiga cikin taihi za su shiga cikin rudani za su bace za su bar hanyar gaskiya shine at-taihu muhallaqatun ru'usuhum masu yin tandal masu yin askin kwalkwabo al-imam an-nawawi anan ma yayi magana yake cewa wasu malamai sun kalli zahirin wannan suka ce yin talkwabo makruhi ne yace amma ba daidai bane wannan magana yace domin alama ce ita kuma alama ana iya samun mutum da alama take ta halasta ko bata halasta ba abu mutum ya zama da wata alama ko wasu mutane ko wasu jama'a suna da wata alama da ake gane su da ita sai alama ta zama halastacciya ce ko ba halastacciya ba wannan abu wani abu ne daban ina fata mun gane wannan za a yi mata hukunci ne da hukuncin da ita alama ba da hukuncin su ba yace kuma tun daga shi ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski ya kuma ma yaba masu yin wannan askin a aikin haji fiye da wanda ba sa yin irin shi sannan ya taba ganin wani yaro ma da aski da ya ce me yasa aka mishi ba saboda haka wannan bai nuna haramcin yin salkwabo in kana so kai inma kawai yana nuna su sun haɗu akan yin salkwabo din sai wasu malamai ma suka ce a ai ita kanta wannan alama ce akan batasu su din saboda menene sun maida salkwaban wani shi'ari alalin kuma a shar'ance ba shi'ar bane halas ne kawai amma suka dauke shi a matsayin shi'ar a matsayin addininsu saboda ka daukan abinda addini bai ce mishi addini ba kai ka maida shi addini ma wannan ma dalili ne akan batasu amma dan mutum ya ga damar ya askin shi saboda ya sha iska ko saboda abin nan kwarkwata ta dame shi ko amosari ko kuma saboda al'adar mutanen kasashen mu yawan yin aski shikenan musamman mu da muke bakakken fata da bamu da gashi wadatacce da zai zama abin ado su larabawa su ne suke da gashi mai wadata wanda kuma wani bangare ne na adansu su ne aka ce su ci gaba da gyara shi suna ado da shi amma mu gashin mu ba wani ado da zaka da irin gashin mu na bakakken fata ina ma yake ina ma guda yake balantana roman shi ko a wata riwaya zo da lafazin simahumut tahliqu ka gani shine simahum kaga wanda ya fitowa da cewa su ne suka dauki abin a matsayin wata kaida su simahumut tahliqu wato al'ada su shine abin nan aski suna yin askin ne kamar yadda nau yake fada cewa da a matsayin nuni zuwa ga waisu masu gudun duniya ne sai zama garin haka sun yi kama da kafirai irin wanda suke ruhubaniyanci ruhubaniyar tanifta da uwa ma katabnaha alaihim saboda haka idan mutum zai dinga aske kanshi kai ya aske da tunanin hakan ibada ne ko da tunanin hakan kusanci ne zuwa ga Allah a'a ya aske kawai dan ya halasta dan yana da bukata ina fata mun gane wannan malam ya sake cewa wa haddathana ayyub ibnu muhammad abu sulaiman al-wazzan قال حدثنا عيسى بن يونس عن الجراح ابن مليح قال حدثني ابو سفيان الثوري عن ابي عن ابن ابي نعم نعم عن ابي سعيد قال ابو سعيد الخدري هذا حديثي ديوا دا ما akan wannan mas'ala ابو سعيد الخدري da Suwayd ibn Ghafla da Ibn Abbas da Ibn Umar da shi wancan Sa'al ibn Hunayf duk sahabbana ne da suka rayi har suka ga wannan mas'alar sun tarwaito hadisi akai wannan isnadi daga Ayyub ibn Muhammad Abu Sulaiman al-Wazzan mun ji shi a baya da yawa shi kuma yace daga Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i kenan daga al-Jarrah ibn Malih ibn Adiy shine baban Waqi ibn al-Jarrah babban malamin ya kasance yayi aiki da Harun al-Rashid yayi mushi commissioner kudi a kasar Kufa yayi mushi commissioner kula da kayan gwamnati a wani gari da ban najin ba na manta ba a Rayu saboda haka babban ma'aikaci ne season abin nan ne civil servant kamar da ake cewa shine yake cewa daga Abu Sufyana as-Sauri shine Sa'id ibn Masruq Sa'id ibn Sauri daga Ibn Abi Nu'um Ibn Abi Nu'um shine Abdurrahman Ibn Abi Nu'um daya daga cikin manyan masu bauta Allah a kasar Kufa wanda suka shahara da zuhudu da ba kansu wahala wajen rashin cin abinci sai dai wannan ya mushi amfani sosai Hajjaji ya kama shi ya saka shi a cikin irin abin da yake saka mutane zai sa a gina daki in aka saka ka a ciki sai a maida bulo a rufe kofa ba wai kofa ce ba bundo dama za kamar kabari kawai haka aka mishi sai bayan kwana 15 sai ce aje a karya a cire bulo a fito da kai kawai aje a rufe ya tabbatar ka mutu to bayan kwana 15 ana bude kawai a ganshi yana sallah sai ya ce mishi kawai ka tafi inda ka ga dama wannan kafi karfi na daje ya sallame shi kawai kwana 15 bai ci komai ba sallah ma yake Allah shi ma bata kare ba ko kuma ce ma mai oho kaga ya mai amfani ya da endurance sosai na yunwa yace mishi kawai sai yace mishi idhab ila haythu tasha'u tafi abinka inda kaga dama bayan kwana 15 aka ganshi sallah ma yake kaga ya kamata a ga koda mutum bai mutu ba a ganshi yana ta marare haka yana numfashi sama sama amma sallah ma yake da energy shi da komai to ya mishi amfani sosai Allah ya gafarta mishi ana bi Sa'id al-Khudri qala Ali yace ataitu radiyallahu anhu ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi dhahabatin aw ta riwaya bi dhuhaibatin wa tibratuha wannan riwayar mu kiyaye jama'a zaka ga cewa ta zo da wani qari a cikin lafazin abinda ka sani a cikin sayyid muslim wanda yake shizuzi ne a cikin sayyid muslim shine ya aiko wa da annabi da ita ne yana can yaman ya aiko da ita an tara kudin zakka sai ya ga wani curin zinariya mai daraja sai ya marmaza ya gaggauta aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to wannan shizuzi ne a wannan riwayar abinda ya faru kuma shine wato kamar da Sheikhul Albani yake faɗa cewa wannan mauqufin akwai nakara a cikin sa da ta saba abinda yake cikin sayyid muslim wancan kuma shi za a bi ana ganin watakila wannan ya faru ne daga ɗaya daga cikin masu riwayar watakila al-Jarrah ibn Malih wanda duk da yake sika ne cikin fiqat kuma Imam Muslim ya fitar da wasu hadisan sa sai dai akwai maganganu akan shi da malamai suka yi dama duk aka ga wata mushkila irin wannan za a fara duba a cikin isnadi a ga waye yake kama da wanda za a laƙa mai a ce daga gare shi yace na zo wa zaman Allah sallallahu alaihi wasallama da wani curin zinariya wa tibratiha da wanda abinda ake amfani da shi wajen wato kamar me za a ce kenan isolation na zinariyar daga ƙasa to an riga an yi isolating din ga zinariyar ga kuma dusarta to yace wa kana ba'athahu musaddiqan ila al-yaman ya aika sayyidina ali yaje ya anso sadakoki wato zakkokin mutane daga ƙasar yaman faqala sai yace inji mai labari aqsamaha annabi yace uqsimuha ala arba'ati zan raba wa mutane hudu bainal aqra ibn habis wa zaid ibn ta'i wa uinat ibn hisn al-fazari wa alqama ibn usala al-amil wadannan mutanen cikin manyan mutane cikin wato muallafatu qulubuhum sun musulunta a jinkiri kuma suna da mutane da yawa a bayan su magoya baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bin siyasa ta samu wa da musulmi kyakkyawan mu'amala da kowa su kuma sababbin shigowa din nan a ga cewa da za a ja zakatun su zuwa ga su samu tabbatuwa a musulunci kuma su kira al'umma su zuwa ga musulunci wannan maslahar musulunci ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya sai ya raba yace zan raba musu fa qama rajulun sai wani mutum ya miƙe gha'iral ainaini wato wanda yake da idanu cikin rami ramin idan shi yayi ciki ciki kamar yadda Allah yake cewa qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura ruwa yayi ƙasa an neme shi a rasa to gha'iral ainaini mai idanu ciki ciki yana da abin nan kenan manyan gira ko ta ni aljabini tati aljabini haka ne ko yana da gira a goshi amin aljabini wanda yake ya fito fili fitar goshi shike sa da ma ido sai su zama cikin rami mushrifal jabaha wanda yake da faɗan goshi mahalukun yayi aski faƙala wannan mutum kawai sai ya ce wallahi ma adalta ka ji karambani da shiga shar ba shar ya ce wallahi ba kai adalci ba subhanallah faƙala sai manzo Allah ya ce wai haka wai laka kai canka man ya adil idza lam a'dil a duniya wa zai yi adalci in ni ban yi ba kai canka da wannan magana innama ata'allafuhum nayi ne dan in jawo su a jika wannan yana nuna gaunin halin wannan mutumin ƙauye shine zurko isradin da rashin imaninsa da rashin azzikinsa da kuma wato ishara izuwa ga cewa ba duk abin da kaga shugaba yayi ne dole sai ka fahimta kuma sai ka ce ya akai ba manzo Allah sai sama ya da manufar shi da tsaya yayin wannan abu da yayi kuma shine ta'alluf din kamar yadda sayyidina Yusuf alaihi salam da yazo ya ce aje ayi shela a ce ayyatu al-iru innakum lasariqun aka ce ku barayi ne amma akwai wani abu da aka shirya a baya wanda mutane ba su sani ba abinda aka gabatar da mutane cewa waɗannan barayi ne wata dabarar shugabanci ne kazalika kidna li yusufa ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki illa in sha Allah akwai wani abu da aka yi a ƙasa wanda mutane ba su sani ba shine ij'alu siqayatuhum fi rahli akhihi waj'alu siqayatal maliki fi rahli akhihi aka sanya a cikin kayan dan uwansa wannan wani abu ne aka yi a bayan fage sai kuma zo aka ce innakum lasariqu to ya daga cikin kuskuren mu talakawa da mu mabiya za mu ce sai mun fahimci dole ba ground din hukunce ku da shugabanni suke yankewa ya daga cikin kuskuren da muke fama da shi har yanzu a cikin kowane abu da muke hatta mutanen gidanka za su iya tuhumar ka akan wannan hatta ma'aikata a makaranta headmaster yayi wani abu sai su ce dole sai an gaya musu me aka yi shi kuma halayya da wani sirrin da ba dole akwai sirrori na shugabanni da ba dole sai mabiya sun sani ba saboda in mabiyan suka sani kuma shugabanci ya lalace kenan ko mun gane to ya kamata idan kaga an yi wani abu baka fahimta ba kawai kai addu'a Allah ya sa albarka idan kuma ka kai a gaya maka ka sani zaka sani tunda haka shugabanni suke aikata waɗannan ka'idojin a gwamnatin musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi tauriya in zai fita yaki ba wanda zai gaya maka ga inda za a je sai an tafi an yi nisa sannan zai ce to wuri kaza muka yi saboda tayyu akwai wani kha'in a cikin sojojin wanda abokan gaba suka aje shi a matsayin jasus to da zaran an faɗa zai ba su labari amma ba faɗa ba ba zai ji ba akwai wani mai subudda baka wanda indai ya ji sai ya je ya zo na ya faɗa inda bai dace ya faɗa ba shi ba kha'ini bane amma wawa ne shi mai saurin surutu ya ce ka ai muna nan muna shirin yaki akwai wani wanda yake da wata maslaha kamar yadda Hatib ya yi ko ya da wata maslaha ya ga mutanen Makka sai Annabi ba zai faɗa ba saboda wani strategic abin nan din shi ne plan ba zai faɗi ba sai an riga an tafi an bar duk wani mai neman matsala ko wanda zai kawo matsala a baya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa akwai abin da kuma zai jinkirta ko kuma ya sirranta ma wani cikin aminansa ya ga Abubakar ko Umar ko Aisha ko Aliyu ko Abbas duk akwai wannan a cikin tarihi to haka anan ma da Annabi ya aikata wannan abin shi wannan mara azzikin sai ya tsalle ya ce ai wallahi ba adalci bane irin jifan mutum kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu mutum irin shi a duniya irin wannan mummunar kalma wannan na nuna tsananin jur'a da rashin sanin ciwon kai ya yadda ya sai da lahirar shi a shi duniya to kuma dama zaka ga galibi abinda ke jawo mutane su samu matsala da shugabanni shine akan duniya duniya ita ce babu wanda zai rigima da wani shugaba akan cewa shugaban bai musu abin da ya kamata game da lahira ba game da duniya ne game da rabon mukamai game da policies, game da samu ko rashi, game da ana jin shawara su ko ba jin shawara su, ana yi da shi ko ba yi da shi, ko an ba wasu suka biya kuɗi aka zabe shi ba a yi da su ba, ko su ne sa ta akwati amma an manta da su a baya, ko an raba commissiononi ba su samu ba, ko an sauke nasu, ko an daura wanda ba sa so. Duk irin wannan abubuwan su ne suke ja kaje an fara zagin shugabanni. Ba a zagin su saboda sun ce a ba Allah ko sun ce a bar shedan, ba a zagin su saboda wannan. Malam yace wato sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa qala wailaka man ya'dil idza lam a'dil inma ata'allafuhum fa aqbalu alayhi liyaqtulu. Sai sahabbai suka yi kanshi za su kashe shi. A riwaya zamu ga wanda Umar ne yace ka bari in kashe shi ya manzo Allah. Fa qala sai Annabi yace utrukuhu, ku rabu da shi. Fa innahu min dai da'i hadha aw min si hadha min di hadha aw min si hadha, daga jikin wannan dukkanin su, ko dai bi sadaini ko bi badaini, duka ma'anar shi ay min nasli hadha, daga tsatsan wannan ko daga jama'a masu irin halin wannan, qaumun, wasu mutane za su fito, yakhrujuna fi akhir zaman, za su fito a ƙarshen zamani. Ƙarshen zamani a cikin hadisai yana iya zuwa da ɗayan ma'ana biyu, mu kiyaye. Ko dai ƙarshen zamani wato bayan wucewan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin shiriyar halifofinsa, to shi ma wannan ƙarshen zamani ne. Abubuwa da dama da Annabi ya ce za su faru ƙarshen zamani sun faru ne bayan zamanin shi da Abubakar da Umar, cikin zamanin sayyidina Usman da zamanin sayyidina Ali, ko bayan zamanin waɗannan, to shi ma ana ce mishi ƙarshen zamani. A nan ma'anar zamani shine ƙarni, ko wani dispensation, ko wani wato abin nan kamar a ce wani tafarki idan ya gushe. Kamar yadda misali yanzu za a ce zamanin jamhuriya ta ɗaya, zamanin jamhuriya, yanzu jamhuriya ta nawa ake ne? Ta biyar ko? Jamhuriya ta biyar, ita ma zamani ce mai zaman kanta. Sannan ko kuma ƙarshen zamani shine can ƙarshen duniya, wanda har yanzu wataƙila ba a riga an kai ga gare shi ba, ko kuma an kai ga wani sashi kuma ana jira. Yace to a ƙarshen zamani, wato ƙarshen zamanin farkon musulunci, za su fito yaqtuluna ahlal islam, su fara kashe musulmai, wa yatrukuna ahlal awthan, su bar jihadi, su bar kashe kafirai, su bar kashe masu bautar gumaka, kamar yadda ya faru keke da keke. Da haka wannan hadisi yana cikin alamun nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka suka fito khawarija, suka kashe musulmai ba ruwansu da kafirai, ba su taɓa yin haƙƙi da kafirai ba, musulmai suke kashewa. In za su ga kafirai ma su ce ku wuce ba da ku muke ba, ga waɗanda muke nema. Kamar yadda kuma ko a nan baya haka ya ta faruwa da duk wasu masu ra'ayi irin na khawarija, sawan waɗanda aka yi a ƙasar Yemen, ko a ƙasar Iraki, ko a ƙasar Sudan an yi su a baya-bayan nan, ko a ƙasashe irin namu na musulmi nan na Afirka, afwan, irin wanda aka yi a Kano na mai tatsi ne, irin wanda aka yi a ƙasar Borno da ta game ma alaucin Najeriya gaba ɗaya na Boko Haram, wanda yanzu ba a gama ba. Dukkaninsu wa suke kashewa? Musulmai a masallatai, a wuraren gaisuwar mutuwa, a makabarta, a gida-gida, a anguwanni, a makarantu, ba ruwansu. Musulmai suke kashewa, sun ma fi nufatar wato shugabannin musulmai, malamai, sarakuna, masu faɗa aji, masu wa'azi, abinda suka fi nufata kenan. Allah ka tsare mu. Yace la in adraktuhum inna riske su, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, la aqtulannahum qatala adil, sai na kashe su irin kashewa adawa, wato fahal tara lahum min baqiya kenan, adawa da Allah ya halakar da su bai bar kowa a cikin su. To nan da yace a kashe su, shine muka ce bari mu ji abinda Imamu Nawawi yake faɗa anan. Yake cewa gashi a cikin dai wannan sharhi na Sahih Muslim, Imamu Nawawi yake cewa inda a cikin wata riwaya da yazo da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna qatlahum ajra, ko fa inna fi qatlihim ajra, akwai lada a cikin kashe su. Yace hadha tasrihun bi wujubi qatl al khawarij wal bughati, wannan magana ce karara akan wajabcin kashe khawarija da kuma al bughat. Khawarija sune wanda suke yin abin da sunan addini, sune khawarija masu kafirta mutane. Su kuma al bughat sune wanda suke yi dan neman mulki, kamar irin waɗannan bandits din nan da ire-irensu, duk mulki suke nema, sun so su kafa wasu ƴan ƙananan gwamnatocinsu a dazuzzuka ko inda suke dan neman kuɗi, to sune bugat. Tawayensu za ka ga su kuɗi suke nema, mulki suke nema, su kuma al-khawarij sune waɗanda suke ƙarawa akan wannan kuma suke kafirta sauran musulmai yace wa huwa ijma'ul ulama jinawo yace ijma'i qala al-qadi al-qadi yake cewa ijma'ul ulama wa ala anna al-khawarij wa ashbahuhum min ahli al-bid'i wal-baghi mata kharaju ala al-imami wa khalafu ra'ay al-jama'ati wa shaqqu al-asa wajaba qitalu yace malamai sun hadu akan cewa khawarija da ire-iren su wadancan khawarijan na farko da ire-iren masu aqidun su dinnan da muke gani kala-kala ga sunan min ahlil bid'a ko dai yan bid'a wal baghi da masu ta'addanci masu kashe mutane masu tara hanya masu fyaɗe masu kidnapping duk ire-iren su dinnan mata kharaju alal imam sai da suka yi tawaye ma shugaba wa khalafu ra'ayil jama'a suka bambanta da ra'ayin al'umma wa shaqqu al'asa suka raba kan al'umman annabi wajaba qitaluhu wajibi ne gwamnati tashi ta kashe su ba tashi yace tana neman su sulhu tana ba su hakuri tana kara musu karfi tana munafirci a rasa kan abu irin yadda yake danna ba abin da ya kamata shine a tashi a kashe su amma kafin nan fa yace ba'da inzarihi bayan an ja kunnan su wal itizari ilaihim bayan an ba su duk uzurin da za a iya ba su qala Allah ta'ala Allah yace faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah yace walakin sai dai la yujhazu ala jarihi idan ana yakan sun wani ji ciwo ba za a karasa shi ba wala yutaba'u munhazimuhum ba za kuma abu sawun wanda ya gudu a ce sai an kamo shi inda ake kafare ba wala yuktalu asiruhum ba za a kashe wanda aka kama a cikin su a matsayin kamamme a yaki ba wala tubahu amwaluhum ba za kuma a dauki dukiyar su a matsayin ganima ba wama lam yakhruju ani ta'a amma idan ba su fita daga da'a ba wayantasibu lil harbi ba su fito suka ce ai yaki ba la yuqataluna ba za a yaƙe su ba idan su hutu su kawai suke yi da tsagerancin su kawai ba su yaƙi kowa ba ba su ce ba za su bi doka ba to ba a yaƙan su bal yu azuna lokacin sai dai a yi ta musu wa'azi shine abin da su malal albani suka ce a yi ta farko din a tashi a je a yi musu wa'azi yadda sayyidina abdullahi dan abbas ya yi musu wa'azi ya tubatar da biyu bisa uku su wa yustatabuna za a nemi da su tuba min bid'atihim wa zulmihim su tuba daga bid'a su da zaluncin su wa hadha kulluhu ma lam yakfuru bi bid'atihim wannan fa matakan bid'a bata kafirta su ba fa in kanat bid'atan mimma yakfuruna bihi idan bid'a ce da take mai da mutun kafirci jarat alaihim ahkamul murtadina to za a musu hukunci irin na murtaddai ne a kama su a hukunta su wa ammal bughatul ladina la yakfuruna su ko yan ta'adda wadanda ba kafirai ba wadannan yan ta'addan zamfara da Kaduna da Niger din musulmai ne waɗannan da ake cewa fulanin daji fulanin bandit musulmai ne har yanzu fasikai ne batattu ne mutanen banza ne suna kisa suna fyaɗe suna kona gari suna zalunci to waɗannan su ne bugatu fayarisuna wa yurasuna in an kashe su za su gada za a gaje su dukiyoyinsu za a bamma magadansu wadamuhum fi halil qitali hadaru amma jininsu a halin sanda ake yaƙi to ba yi da kima za a kashe su duk yadda aka gansu kaza amwaluhum allati tutlafu fil qitali hakanan dukiyarsu da ake lalatawa lokacin yaki a jefa musu bomb a sa musu gobara a kona su to wannan duk ba komai wal asahu annahum la yudmanuna aidan ma atlafuhu ala ahli al adli fi halil qitali min nafsin wa malin hakanan su ma abinda suka kashe ko abinda suka lata na dukiyar al'umma da ta gwamnati ba za a ce su biya ban an kama su sai dai a musu hukuncin da ya kama kawai wama atlafuhu fi ghairi halil qitali abinda ku suka kashe ba a fagen yaki ba min nafsin na rai wa malin da dukiya damanu sai sun biya su kama mutum wanda yake a azal bai da makami su kashe shi su kona mota su kona gari su kashe yara su kashe mata to duk wannan ana bin su bashe shi amma abinda a wurin fagen yaki ne aka gamu da su to shine ba su da damani akan shi wallahi lil intifa'u bi shay'in min dawabihim wa salahihim fi halil harbi indana wa inda al-jumhur yace kuma ba a amfani da abubuwan su da aka samu na abun hawa ko makamai a lokacin yaki ba za a yi amfani da shi ba lalata shi kawai za a yi gaba daya yace a wurin mu haka abun yake dan ba ganima bace yace wajawazahu abu hanifata wallahu alam amma abu hanifa yace babu laifi ma'ana idan su ji suka je suka samu kayan khawarija da makamun su da abincin su da dukiyoyin su to abin da ya kamata kawai shine a kona su gaba daya a mazhabin mafi yawan malamai amma Abu Hanifa yace a ba za a kona ba saboda ai masdarin shi da asalin shi dukiyoyin al'umma ne sai gwamnati ta anshe su ta yi abin da ya kamata shi. Maganganu ne masu tsayi suna nan da yawa a cikin littafin. Wannan kawai na kawo mana su ne saboda nan da aka yi magana akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya same su da ya kashe su. Saboda haka wannan ya nuna halaccin kashe su, amma ba kashe su a matsayin kafirai ba, kashe su a matsayin bugatu ƴan tawaye, sannan ga matakan da za a bi kafin a kai ga kashe su. Hadisan suna da masail da yawa, daga ciki akwai wanda aka ambata batu akan wato tsaurin idan khawarija, nuni izuwa ga tsaurin idan su da karancin hankalin su, kamar yadda zamu zo mu ji a cikin wasu riwayoyi cewa sufahul ahlam, karancin hankali. In ba karancin hankali ba, ta yaya ba khawarije zai annabi wannan magana? Sannan yana nuna cewa mutane ne waɗanda suke watin masu son zubar da jini. Zubar da jini a wurin su al'ada ce gama gari, ba sa jin tsoron zubar da jini. Sannan kuma tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bada labari ya zo ya faru haka yadda ya faɗe shi keke da keke. Wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari da Muslim. Malam ya ce wa haddathana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani kenan. Qala haddathana Ishaq ibn Idris, wannan Ishaq ibn Idris, Ibn Idris al-Aswari malami ne wanda yake abun watsi maturuki ne, zaka wannan isnadi ne wanda yake dha'ifun jiddan. Al-Imam Ahmad ya fitar da riwaya. Qala haddathana Hudayj, Hudayj ibn Muawiya ibn Hudayj. Yana da hadisi a cikin Amalu Yawmi Walayla na Imam An-Nasa'i. Ana bi Ishaqa As-Sabi'i kenan, afwan Ash-Shaybani, an Suwaid ibn Ghafla. Daga Suwaid ibn Ghafla qala, yace sa'altu Aliyan anil Khawarij, na tambayi Sayyidina Ali game da Khawarija. Qala, sai yace ja'a dhufudiyatil al-Mukhadlaj ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqassimu. Wannan mutum mai suna wato al-Mukhadlaj dhufudiya, wanda yake da wani dan nono, wato yana da wani dan abin nan ne a bayansa, a kafadarsa wani ƙari wanda ya fito masa yayi tudu haka kamar nonon sabuwar budurwa, shine rufudiya, afudiya, dan nono haka, wanda wasu ƴan gasussuka sun fito a kansa. Yace ya tarar Annabi yana kasa dukiya wa mutane. Fa qala, kaifa tuqassimu, wani irin rabo ne wannan? Wallahi ma ta'dilu, ba adalci ake yi ba. Faqala, sai Annabi ya ce man ya adil, to wa zai adalci in ba ni ba? Qala, fahamma bihi ashabu, mai labari yace sahabbai suka yi nufin su tashi su kashe shi. Faqala, sai Annabi ya ce da uhu, ku kyale shi. Sai yakfi kumuhu ghayrukum, wasun ku za su wadatar da ku daga kashe shi. Yuqtalu fil fi'atil bagiya, za a kashe shi a cikin tawaga ta ƴan tawaye. Yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-samu min ar-ramiya, masu fita daga musulunci kamar yadda wato kibiya take fita daga abin harbinta. Qitaluhum haqqun ala kulli muslimin, ya kasu haƙi ne akan kowane musulmi. Wannan isnadi ne da ifi jiddan, wanda haka kuma a cikin shi akwai nakara. Nakara shine ambatan shi a cikin al-fi'atul bagiya. Abin da aka sani da al-fi'atul bagiya ita ce fi'atul Muawiya radiyallahu anhu, kuma wannan mutumin baya cikin su. Hasali ma yana cikin asari, yana cikin bangaren waɗanda suka bincine ne daga Sayyidina Ali, wanda kuma fi'a shi ba bagiya bace, fi'a ce al-adila. Saboda haka akwai nakara sosai a cikin wannan riwayar, malamai ba su inganta ta ba. Wancan abin da ya zo na ma fa innaka lam ta'dil, kaga yana da mutaba'a shi a cikin isnadoji tabbatattu da riwayoyi tabbatattu. Wannan yana cikin musnad Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma kitabul khasa'is ali na al-imamu Abu Abdurrahman An-Nasa'i rahmatullahi alayhi. Malai sake cewa wa haddathana Abu Musa, haddathana Abdul Wahhab Thaqafi, haddathana Ayyub, ya kawo isnadi ne wanda yake sahihi, wanda kuma rijalul shaykhaini. Wa haddathana Abu Bakr, sai aja wancan ya ƙara dauko wani, kamar yace hawala sanad ne wannan. Wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, haddathana Isma'il ibn Ulayya, malai Isma'il dan Ulayya an Ayyub, kaga shi ma daga Ayyub din, wato ya hade wannan riwayoyi guda biyu daga Ayyub. An Muhammad an Abida As-Salmani kenan, anna Aliyan zakara al-Khawarij fa qala, Sayyidina Ali ya ambaci labarin Khawarija, wanda shine yafi kowa gwagwarmaya da su a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala, sai yace inna fihim rajulan, a cikin su akwai wani mutum, mukhdaja liyadi, wanda yake da naƙasashen hannu. Khadij shine abu naƙasashe, kamar bari hannun shi na kasashe ne wato bai kai tsayin da ya kamata hannu ya kai ba ko wata kila wata gaba ba ta yi ko wasu yatsu tsinkakku masdunal yadi wanda yake hannun shi dan tittirnan hannu gajeren hannu haka wanda yake mai kauri shine masdun wato kasiran lahan wanda yake saghira hannun yana da nama da yawa a jikin shi haka dan digirgir laula an tabtur yace wallahi ba dan kan ku dinga tada ka fada kuna murna kuna jin cewa kun isa ba sai na yace la haddastukum ma wa adallahu allazina yaqtuluhu dana gaya muku irin abinda annabi ya fada da irin alƙawarin arziki da alheri da Allah yayi ma ku da kuka yaki su yana fada marindinarsa wanda suka yaki a Nahrawan yace amma ba zan gaya muku tafasil ba dan ka ku shiga cikin girman kai da jiji da kai yace ala lisanin muhammadin ala lisanin muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya fada tarshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala abida abidu salman yace fa qultu sai nace anta sami'atahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana nufin abinda zaka fada din ka ji shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ali yace i wa rabbil ka'bati kwarai kuwa na rantse da Allah ubangijin ka'aba marrataini aw salasan sayyidina ali ya rantse so biyu ko so uku zada abdul wahhab عبد الوهاب الثقفي أرواي شيء قرادة فيهم رجل مخدوج أو مصدون اليد بتشكك كنا وانا متم وان ديكي لين كاكين هانو كو وانا هانو وان ديكي تنجيري قال محمد محمد يتشيكما فطلب ذلك بعد فوجد في القتلى فطلب ذلك بعد لو كتن أكا كشي أن هروان أكا كشي سأكتي أكا تارا غاو ستاري قدا كما ونس أبري هكا sayyidina Ali sai ya ce aje a dubo mishi mutumin da ke da wannan siffa a cikin waɗannan kasassun haka aka je aka dinga daga gawawakin nan ana dubawa har sai da aka same shi fa wujida fil qatla inda ahadi mankibaihi a ɗaya daga kafadinsa ka hai atisadi kamar nono alaihi sha'aratun da ɗan gashi suka kullo akai haka akwai cuta ce wata kila ko wani abu sai ya zama wurin yayi bororo yayi tsiro yayi girma haka kaman girman nonon sabuwar budurwa ya dan fito haka yadda ake ganin shi a kirjinta to haka ya fito mai a kafada har riga shi tana dagawa haka a wajen ana dubawa sai gashi wannan taban ne ko wannan ƙarin ne da wasu ƴan gasu suka haka sun tsira akan shi wannan riwaya tana cikin sahih muslim da muka ishara ita na cikin sahih muslim a jaran gaurancin hadisan haka nan ibnu majah shi ma ya ruwaito ta haka nan baya ga su al-imam ahmad ibnu hanbal ya ruwaito da kuma dan sa abdullahi a cikin as-sunna da al-imam al-bazzar haka nan kuma da abdurraq as-sanani da al-imam at-tayalisi a cikin musnadin sa da makamantan su da abu ya ala duk ruwaito hadisi ne mashhuri kwarai da gaske wanda yake ba da labarin suffofin su da kuma tabbatar da annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wato mu'jizarsa alaihi salatu wassalam مالا يسكي شوى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل أنا عاصم ابن كليب دقى عاصم ابن كليب ابن شهاب ابن المجنون كينا أنا أبيه دقى بابنش واتو كليب ابن شهاب ابن مجنون الجرمي الكوفي قال يتي كنت جالسا عند علي إن الزونة سيدنا علي رضي الله عنه وفي بعد أمر الناس ينا يم مس ينا تتوناوا ko yana yin hukunci akan wasu matsaloli da suka shafi mutane irja'ahu rajulun alaihi ba'du thiyabi safari wani mutum yazo da wani tufa irin na matafiya fa qala ya amiral mu'minin yace ya shugaban mu'minai fashagala aliyan ma kana fihi min amrin nasi sai wato annabi sayyidina ali ya shagaltu da abin da yake yi na hukunci ga mutane fa qala abi sai babana yace asim ibnu kulayb shi ke ba mu labari baban shi kuma shine wane Kulayb ibn Shahab ko sai babana yace babana muna zaune da shi sai yake cewa fa qultu lahu ma sha'anuka sai na ce mishi wannan mutumin da ya matsa sayyidina Ali sai ya magana da shi ce me kake nufi ne kana ganin wannan shugaba yana wata magana ka jira shi mana qala kuntu hajjan aw mu'tamiran yace na fito aikin haji ne ko kuma umara qala abi sai babana yace la adri ayyu zalika na manta hajjin ya fada ko umara qala yace fa marartu ala aishata dan naje aikin haji naje madina ko naje umara naje madina naje na ga da uwar mu ne aisha Allah ya kara mata yadda fa qalat li sai ta ce da ni wa sa'alatni ta tattambaye ni an haula il qawmi da yazo gunta ta ji cewa daga kasar kufa yake sai ta tambaye shi tace me ye labarin waɗannan mutanen alladhina kharaju fikum wanda suka yi wa aliyu tawaye a garinku na kufa din nan yuqallahumul haruriyya ana ce musu haruriyawa saboda sun koma wani gari mai suna haraura sun zauna qala yace qultu sai nace fi makanin yuqalu lahu harura suna nan a harura fasummu bidhalika alharuriyya da haka ake ce musu haruriyya fa qala sai tace muni inji shi mai bada labarin tuba liman shahida halakatahu alherin Allah ga wanda ya shi ya kai ga wanda ya shaida yakin da aka ci nasara akan su fa qala tace amma wallahi na rantse maka da Allah law sa'alta ibn abi talib inda zaka tambayi dan gidan abu talib la khabbarakum khabarahu da ya ba ku labarin su ai yana da labarin su shine da ya dawo kufa daga aikin haji ko umara shine ce thumma ji'tu as'aluhu an zalika shine nace bari in zo in ji din wa qad faraga aliyun daidai lokacin kuma aliyu ya gama da wancan hukuncin da yake yankewa yanzu wannan wani ne a majalisa yake ma wannan mutumin tankiya dan ne zaka zo ka tara ana wani zance baka jira an gama ba kawai kace kana da magana da shi shi kuma shine ke fadan uzurin shi ai ya je aikin haji ne ko umara ya biya madina ziyara ya je ga aisha radiyallahu anha ya ji wannan karatun a gurinta a dunkule shine ya zo ya ji tafsili a gurin sayyidina ali sayyidina ali sai ya ce aina sa'il ina mai tambayan nan fa qama ilayhi fa qassa alayhi misla ma qassa alaina sai ya miƙe ya bashi labarin kamar yadda ya bamu labari cewa gashi 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 fa ahalla sai kuma yayi kalmar shahada wa kabbara yace Allahu akbar la ilaha illallah wato yaji yaji al'ajabi kenan thumma ahalla wa kabbara ya kara cewa la ilaha illallah Allahu akbar thumma qala sannan yace inni dakhaltu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa indahu aisha gaskiya ne aisha ta bako wannan labarin saboda a gabanta akai na shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da matarsa aisha fa qala sai yace da ni kaifa anta wa qaumu kaza wa kaza me kake tsammani game da al'amarin da zai faru tsakaninka da wasu mutane masu irin siffa kaza da kaza su khawarijin kenan fa qultu Allahu wa rasuluhu a'lam nace Allah da manzansa suka fi sani qala ibnu abbas ali yake cewa thumma ashara bi yadihi fa qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara da hannunsa zuwa ga bangaren kasar iraki yace qaumun wasu mutane ne yakhrujuna min qibalil mashriqi za su fito ta bangaren gabashin duniya ya qara'una alqur'ana za su dinga karanta alqur'ani la yujawizu taraqihim baya wuce makogoron su yamruquna min ad-dini suna fita daga musulunci kama yamruqu samu min ar-ramiya kama yanda kibiya ke fita daga bakatta fihim rajulun akwai wani mutum a cikin su muhaddajul yadi mai dan tattirnan hannu ka annaha fadiyun habashi habashiyatu hannun nashi ma kaman nono na bakar fata kaman nonon mace bakar fata haka wanda yake dan gajere ko kuma baki kirin ko makamanci haka unshidukum unshidukumullah hal akbartukum annahu fihim ali yace ina gama ku da Allah tun kafin wannan mutumin yazo yace aisha ma ta bashi irin labarin kuma aisha nan a lokacin fa ba jami'a ɗaya suke da sayyidina ali ba ba ta farki ɗaya suke bi na siyasa ba ai na gaya muku ko kaga wannan sahabbai su bambancin ra'ayi bai har su faɗi gaskiya zai sa su yi sharri da kuma yadda suke da ba da muhimmanci wajen faɗan abin da yake shine tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da ishara zuwa ga wanda yafi sanin abin aje gurin shi tace a tafi gun sayyidina ali fa ataytumuni fa akhbartumuni annahu laysa fihi ce lokacin da ce muku yana cikin su aje a duba gawawakin farko kuka ce ku ba ku gani ba annahu laysa fihim baya ciki fa halaftu lakum annahu fihim na rantse muku da Allah cewa indai abinda na jirga annabi gaskiya ne kuma gaskiya ne to lalle yana cikin su fa ataytumuni kuka sake zuwa gare ni tashabunahu kuna jan gawar gata nan kun ganta sai da aka yi ta bubbudawa aka an ce wuni aka yi ana neman gawa a cikin gawokin su ana duddubawa tunda mutane ne dubbai sannan aka gawo shi sai nare yace ba za a rufe kowa a cikin su ba sai an tabbatar mai an ga wannan gawar kama na'attu lakum kuka zo mun da shi kamar yadda na siffanta muku qalu na'am suka ce kware haka akai fa ahalla wa kabbara ya sake yin kalmar shahada ya sake kabbara wato mai da al'amari ga Allah kenan nuna cewa ba iyawarsa bane ba shi wa kanshi wannan gatar da wannan falala ba Allah ne ya ga dama ya mishi wa qala yace sadaqallahu wa rasul ya mai da gaskiya ga Allah da mandansa dan tawalu'unsa wannan hadisin shi ma yana cikin sahih muslim din can inda muka yi ishara ina fata mun gane wannan malam ya sake cewa wa haddathana abubakar qala haddathana abu muawiya anil a'mash an khaythama khaythama ibn abdurrahman kira an suwaid ibn ghafla wancan dai suwaid din suwaid ibn ghafla ibn au saja wanda muhadrami ne cikin mutanen kufa an ce ya rayu shekara 130 a duniya shekara daya ka haife shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekarar giwaye ya mutu shekara ta 80 ko kuma ma bayan ta don kalin safa za ga shekara 130 ne dindiye a duniya kuma haka ma yana da shekara 127 yayi aure dai kuwa ka karanta a cikin sura al-amin nubala daga ce ana ganin shi ma za ga shi yazo da sanda duk ya abin nan ya shiga ɗakin amarya shine mai bayi yake cewa ko yana iya wani abin arziki kuma ya iya wannan kuma sirri amma dai yana da shekara 127 ma yayi aure saboda ku ne na har tsofi aure suna son ba su ci auren su sai samu su mutu da salama yawa in ya mutu a runguma a hannun matan shi kaga ai zai mutu cikin ni'ima amma ko abu tsoshi kadai ya rasa ma wani karamin kalmar shahada sai ku taru sai ku hadu ku yayan shi ko jikokin shi a samu wata yar dagwab-dagwab haka sai a mata wayo a ba ta sadaki a aure mai ita ku mun gane yawa to shine yake cewa qala ali radiyallahu anhu idza hadastukum ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace idan na ba ku labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fali an akhirra min as-sama'i yace in fado daga sama nayi ragaraga ahabbu ilayya min an akdiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yafi min sauki fiye da annabi ƙarya da kana ba ku labari daga annabi gaskiya ne 100% wai za da su kuma an gare yace amma a yanzu yadda ake halin yaki din nan in na ba ku labari game da wani wanda ba annabi ba wani abokin rigima ta fa inna ma ana rajulun muharib to ni mayaki ne woriyo ne ni wal harbu khud'a yaki kuma dan zamba ne dole sai da strategies da kaminat da abubuwa ba dole na faɗi gaskiya ƙararawa ba kuma ƙarya zan mishi ba zan faɗi wata dabara yaki na ne samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa yakhruju fi akhiri zaman ƙarshen zamanin shi annabi da sahabban kenan qaumun wasu mutane za su fito ahadasul asnan masu ƙarancin shekaru ɗan yara ne mutsi shekarunsu sannan kuma sufaha'ul ahlam masu ƙarancin hankali ya ƙuluna min khairi ƙaulil bariya suna faɗan zance mafi alheri da ɗan adam zai faɗa irin cewa la hukuma illallah la hukuma illa lillah ko ire-iren su za su dinga faɗan maganganu masu daɗi masu alkhairi su ta jan ayoyi da hadisai suna nuna cewa akan tafariki mai kyau suke su sa wa markazinsu suna mai daɗi jama'atu ahli sunnati wad-da'wati wal jihad ai da kaji zaka wannan mai kyau ne yayi yaquluna min khairi qawli al-bariya suna karanta alqur'ani suna da hadda suna azumi suna qiyamul layli la yujawizu imanuhum hanajirahum amma imanin su iya makogoro fa aina malakitumuhum nabi yace dinna ko gansu faqtuluhum a karkashe mun su fa in lam fa inna liman qatalahum wanda di ya kashe su yana da ajaran yawmal qiyamati lada mai yawa ranar alkiyama shine nawo yake cewa kamar da muka ji fi tasrihun ala bi wujubi qatl al khawarij to wannan kaga yana nuna kamar da al imamu al qadi ya da yake fada a cikin ikmalul mu'lim yake cewa fihi anna tu'ada wattathabbuta wa qusuwatil basira ma ash-shaykh qusuwatul basirati ma ash-shaykh yace wannan yana nuna cewa at-tu'ada bi a hankali wa tathabbut da taka tsantsan kafin a faɗi magana kafin a hukunci a tabbatar ya yake wa qusuwatul basira da makurar tunani mai kyau ma ash-shaykh ya tare da dattijo ba tare da matasa ba isa ba a so ya zama masu ƙananan shekaru sune kuma jagorori al'amarin rayuwa ko addinin mutane, ba a san haka. Dole a samu manya dattawa masu ilimi wanda suka yi shekaru, suka gajiya, suka ga yau. Ko mukamin siyasa ne za a bayar, ko mukamin shugabancin addini ne za a bayar, to a guji ba matasa. Su matasa su zama kayan aiki, suna da himma, suna da jajircewa, suna da jur'a, suna da ƙarfi a jikinsu, to zama suna da jagora da ke ce musu ku yi ko ku bari. Ina ga Sayyidina Ali, ai su ne a wajen sulhu Hudaybiya saboda matasa ne suka ce wallahi ba a isa ba. Har annabi yake ce mushi, da annabi ya ce ka rubuta, ni ne na ci a rubuta, ya ce haba manzo Allah, ya za a yi a ce a rubuta kai ba annabi ba ne, wallahi ba za mu yi wannan ba. Annabi ya ce za ka samu kanka wata rana a irin wannan yanayin da na samu kaina, kuma za ka yi irin abin da dai. Annabi ya gaya mushi wannan magana. Yanzu lokacin shekarun shi 20 da wani abu ne ko 30 da wani abu kaɗan, shi kuma annabi shekarun shi 60 ko 50 da kaza, kaga tunaninsu ba ɗaya bane. Ka cire ma magana annabta, bambancin shekarun ba ɗaya bane. Sayyidina Ali ko haka ya zo ya samu kanshi sanda za a yi sulhu da Muawiya, ya ce ya yadda a yi sulhun, su ne su kuma waɗannan su ma lokacin kuma su ne matasa, suka ce ba su yadda ba, suka ce ya kafirta. Shi a lokacin da hankalin shi bai ce ko ya kafirta ba, amma dai ya nuna wannan samartaka, wannan zafin kan samartaka ya nuna. Kuma gani zama, to har kullum ya zama da cewa mu musulmi muna da kan gado, mu gane ra'ayin dattawanmu, ra'ayin shugabanninmu, ra'ayin masu basira da ilimi da shekaru a cikinmu shi ne daidai, ko da ba mu gan shi a daidai ba a lokacin. Game da aure za ka yi, game da kasuwanci, game da cinikayya, su waye za a zaɓa shugabanni, su waye za a ba limanci, su waye za a ba da karantarwa, waye kamata a ba headmaster a Islamiyyar nan, su waye za a miƙa wa masallacin nan, duk abin da ya shafi rayuwarmu, mu dinga bin ra'ayin dattawan cikinmu. Ba dole ne a san da suke faɗa, mu ga abin da suke gani ba. Saboda kamar da tije ce maka kai eh, kaga wannan gidan kake aure a cikin shi, to ka haƙura, duk sanin da yadda kake san a gidan, ka haƙura, ya fiye maka zaman lafiya. In ka ce baba me ya faru, a kai dai na dai gaya maka, ba zai gaya maka tafasil ɗin ba, amma shi ya san abin da ya sani. Sanda aka haife ka shekarar shi 40, yanzu shekarar ka 25, shi kuma 65, ya zai ku zama ɗaya. Ya kamata matasa mu dinga gane waɗannan abubuwan jama'a. Kullum muna samun kanmu a cikin wannan kurakuran da yawa suna faruwa da mu. Ni ga da nake magana nan bana cewa na tsarkake na daga wannan kurakuran, amma dai tun da ya karatu ne, mu dinga gyarawa ko mu dinga bin abubuwa a natse, mu daina zama masu zafin hamasa da kuma ganin cewa waɗannan tsofaffin da Allah rabu da su, da Allah, da Allah ba su san abin da suke yi ba. Yau ka gama PhD, wani kuma ya yi PhD shekara 25, yanzu kuma profesa ne, ya zama profesa shekara 10, ba zai yi ku zama ɗaya ba a wajen fahimtar ya ake gudanar da wannan abu. Yau ɗin nan ka shigo siyasa, a kai ka majalisar dokoki, wannan kuma yana yin tainuwa ta 5, kai kuma tainuwar ka ta 1, ya zai ku zama ɗaya. Yau ɗin nan ka shigo harkar noma, wannan kuma shekarar shi 40 yana yin noma, yin wannan noma, ya san duk abin da ya kalli ƙasa ma ya san kawai abin nan, wannan gona a kaka'a ga abin da za a samu ko kuma ba za a samu ba. To kuma yanzu ka samu kuɗi kawai za ka shiga, in baka ji maganar shi ba za ka samu matsala. Haka za ka shiga jari bola ne, za ka shiga kasuwar slippers ne, za ka shiga kasuwar raguna ne, za ka shiga kasuwar agent ne na kai mutane aikin haji, ba zai yiwu kai da ka shigo yau ka ce wanda yake da experience wai dai kuke ba. Ko a ma'aikatan gwamnati akwai wannan, ko za a ɗauki mutum likita yau ya yi MBBS, amma wani kuma theater nurse ne, amma shekarar shi 23 da wannan experience ɗin, kai da ka zo yanzu nan daga medical school, iyakacin zamanka a asibiti shekara 3 da kuke clinicals, wannan da kake gani kake rena shi mai certificate ɗin irin na da da za a ce watakila ma diploma ce tun ta Turawa, ba kai saka nuna mishi komai a wannan aikin ba. Idan ka nuna mishi zafin kai cewa ai kai yanzu doctor ne, ka shaƙe wuyanka da necktie, ka ɗaure kwankwasonka, ko tusa ba ta fita sai an yi da gaske, to za ka kashe mutane kuwa. In ya ce maka abin da ya kamata a yi ka ƙi ji, to za ka zo kana kisan kai. Za ka ga ya fi ka sanin siyasa wurin, ya fi ka sanin aikin ya ake yin shi, ya fi ka ƙwarewa. Kai kawai abin da ka bi shi takarda da albashi da recognition, to in ka bi shi a hankali sai ka kwashi duka ilimin shi na practical, ka haɗa da naka na theory, sai ka zama ka kai labari. Saboda haka hakan ka zo gurbin malami, in malami ya ce maka karanta littafi kaza, a riga ta mala ani nayi wannan, yace a maimaita, sai ka sake risala, wallahi mallam nayi risala a gun malamai 3, to wannan yana nuna cewa baka san ciwon kanka ba, baka san ina aka kwana da abin nan ba. To wa ala zalika faqis, kai ta kiyasi akan waɗannan abubuwa, akan abubuwa da yawa da yawa da suke faruwa a rayuwarmu. waɗannan abubuwan su suke jawo mana waɗannan rigingimu, su ne kuma suke jawo mana nadama daga baya. Kullum ina maimaita magana wani abokinmu Malam Abdulsalam Abubakar Babangwali, Allah ya saka mai da alheri. A nan cikin shagon nan na coordinator ya faɗi maganar nan lokacin da ya zo ya mana wa'azi a nan, yake cewa abubuwa guda uku idan Allah ya baka su da ƙuruciya, ba fa za a yafe ma ƙuruciyar ba. Ƙuruciya wani mataki ne da sai an ga wasu abubuwa tare da ita. To ba za a ce dan ka zama malami ko dan ka zama sarki ko dan ka zama mai kuɗi, waɗannan uku ya ambata. A ce a kasa ganin ƙuruciya tare da kai ba sai an ganta, sai dai a yi haƙuri. To shi yasa tun farko in akwai da za ku yi, ku hana ɗaya daga cikin waɗannan zama irin wannan, to a hana shi, a bar shi sai ya nuna. Idan kuma har tsautsayi ya sa ya zama sarki ko ya zama malami ko ya zama mai kuɗi, to dai da buƙatar masu hankali kewaye da shi don su dinga taka mai birki. In ba haka ba za a ga ba da daɗi ba da yawa, za a ga rashin hankali da yawa. Sai shi da kansa sai ya dawo yana tunanin cewa kai kaza fa da ashe gaskiya mun yarinta fa, mun yarinta. Lokacin da muke karantawa a Haya Islam, haka muka dinga yin wannan abubuwan jama'a. Ba ruwanmu da matan nan kawai, dukansu kawai muke kamar yadda kasan jakura. Kawai kaga ana jibrin matan mutane malam, ana gaya musu magana iya san rai. To za ka ga duk malaman Islamiyya dama duk matasa ne. Duk wanda ka gan shi yana karantawa Islamiyya za ka ga matashi ne. Saboda shi dai an san 3000 shi ne bai da mata, bai da abin da zai da lokacin shi, za a ajiye shi awa 8 bai damu ba. Amma fa za a ga mugun aiki ba. Shi zan mara albayina ba, Allah ya gafarta mai ya faɗi wannan magana, na san duk kusan ta yace in za ka bar Islamiyya kusa da tawa malamai, musamman Islamiyya matan aure. Sai ga mu anan su malam mai wuka su ne malamai Islamiyya, su malam Shaibu, su chairman na BOT. A gani ba ruwa da matan Islamiyya, ba ruwa na, saboda ni haihun matashi ne. Sau za a samu matsala ne. In ka sa ire-iren mu irin su malam Adam, za su dinga ga musu magana mara daɗi, za su dinga musu gorin karatu. To amma yanzu kaga shi malam zai tabin su a hankali, haka ciyaman ana bin su a hankali, ana lallashin su. Mu'allafatul qulubum ne ko ba haka ba? To dinin ku Islamiyya ku yi haka, kar ku saka matasa kaga za su yi 'yan mata a cikin Islamiyya nan, dole sai sun yi, ba za ku hana su ba. Yau tunda budo za ta gan shi tana san shi, kuma shi ma zai so ta, ba za ku hana su yin 'yan mata ba. Amma yanzu ya ruwan malam ya kare wata budurwa, ina ruwan shi da ita, yana da jika ma sa'ata. To ku saka dattawa, ba za su zo suna gayu dan kawai su burge su ba. Wallahi wani ko gemu shi ba zai taje ba, kai ko karin hula da yake wannan wani ba zai ba. Haka zai zo musu haka kandas, ba abin da ya dame shi, haka ba zai burge su ba. Kuma karatun zai ta musu a hankali a hankali, zai musu irin na rabbani, yana koya musu kaɗan kaɗan yana shiga su. Amma yanzu kana turo musu matashi sabon hadda, ya ba su hadda ba su iya ba, gobe da sun zo zane su zai. Wannan ko wata ta kwana da miji yana da rashin lafiya, ta kwana da yaro mai masassara, ta yi girkin safe, ta yi na rana, ta yi wanke-wanke, ta je ta gaida surka, za ta yi tana ta yi hadda. Ai hadda ta kwan mutaye. To kaga shi babba zai fahimce ta. Amma yana ruwan yaro, tunda shi bai bar kowa a gida ba. Bai bar kowa mai irin wannan siffa a gida ba. Bai taɓa kwana ɗaki ɗaya da mace ba. Bai sanya aiki da mu'amalar mata ba. To wannan haƙiƙa ce wadda galibi mukan fahimce ta ne a makare. Shine sai in ka experience ɗin abin sannan za ka gani. Wani farfesa yake gaya mun a jami'a yake cewa da suke kamar mu, ya ga muna tsanani, mu irin sabon daktocin ne, yayi murmushi kace za ku daina kuma. Yace da muke kamar ku ba abin da mami ba. Yace amma da ƴaƴan mu suka fara zuwa jami'a, muna da ƴaƴa student, sai muka fahimci kai ba haka ya kamata mu dinga tuti ƴaƴan mutane ba. Sai suka fara zama counselors, suka fara zama iyaye, suka fara zama kakanni. Yace amma da ba ruwanmu, ba ma ba kowa uzuri. Yace amma da ƴaƴanmu suka zo na jikinmu, muna ji cewa su ma suna da larura. Ashe sai muka fara gane ashe ba mu kaɗai muke da buƙata zuwa ga a kyauta mana ba, sai mun kyauta musu. Allah ya kyauta. Bari mu tsaya a nan, sai mun dawo kan wannan hadisin 947 lokaci ya ƙure akan shi, ko na tsawaita surutu akan lokaci ya ƙure a yafe mu. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, wassalamu alaikum warahmatullahi.